albarkar da wata ƴa mace a duniyar nan bata taba yi ba sannan kuma babu wata ƴa mace a duniyar nan da za ta sake yi saboda ana son wato kenan takwinul usra ya zama an samu mace ta gari an samu namiji na gari sannan sai a samu dacewa ta hanyar yawaita addu'a Allah ka ba mu ƴaƴa na gari Allah ka ba mu ƴaƴa na gari Allah ka ba mu wato kenan ƴaƴa na gari idan ka tsananta akan Allah ya baka ƴaƴa na gari ya fi ka tsananta akan ka je kai family planning ka rage yawan ƴaƴa yafi domin Allah ya baka ƴaƴan na gari masu albarka ko bayan baka da baka duniya za su kula da duk abin da ya kamata yawwa sada Allah madaukakin sarki ya nuna cewa idan mutum salihi ne idan mutum saliha suka hadu suka fita da usra mai kyau ko sun zo duniya mala'iku za su ce musu nahanu awliya'ukum Allah ta kafu wala ta hazanu kar ku ji tsoron abin da zai faru a gaba a lahira wala ta hazanu kar ku ji tsoron abin da kuka bari a baya cewa zai lalace nahanu awliya'ukum mu ne za mu jibinci wato kenan lamuranku to saboda haka ku kwantar da hankalinku mun fahimci wannan yau saboda haka nana Maryamu yanzu an sa mata tuhuma ko da yake ba a ce mata kaza ba suka ce kawai daga jici sai a fariya kuma suka ce mata ma kana abuki mar'asa'in wa ma kana ummuki bagiya sai suka yi shiru ita ba su ce mata abin nan ba amma dai sun tambaye ta ya ta ina ta samu da ko kaga duk zargin ya nuna cewa suna dora mata cewa ta hanya mummuniya ce to amma tunda Allah bada kuke saki shi ya tsara abu to bari mu ji abin da tace
fa asharat ilai qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya
Allah bada kuke saki ce fa asharat ilai sai ta nuni zuwa gare shi yanzu wancan magana da muka yi fa kuli inni nazartu lir rahmani sawma fasalar ta fita nan guri ya kika samu da umman ki ba mutum mai banza ba ba mutum baban ki ba mutumin banza ba bata ce musu komai asharat ilahi sai ta nuni zuwa ga wato kenan da yanzu kuma tsoro ya fice a cikin zuciyarta damuwa ta fice a cikin zuciyarta ta samu kuma karfin gwiwar cewa Allah madaukakin sarkin da yayin wancan al'amarin ba tare da sababi ba yanzu kuma zai wani abin da ba tare da sababi bai fita ai yaro kan su daga cikin sababin maganar sakar ai sai ya koyi magana ko yanzu in ka dauki yaro ka kai shi inda ba a magana in yayi shekara 50 ba zai iya magana ba saboda me ai bai koya ba to amma ga yaro karami sai ta ce tunda Allah zai fitar da yaro ba tare da uba ba to Allah zai sa yaro ya magana ba tare da kuma wato kina ya koyi magana ba da haka kawai asharar ilahi sai ta yi musu nuni zuwa gare shi da nuna masa shi suka sai kalu sai suka ce a wala kuma na ilimin magana ne kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya ya za mu yi mai magana da yaron da yake tsin mangoyo al mahdi shine wato kidan shimfidi abinda ake shimfida ma yaro saboda yaro shi sai an masa shimfidi dan ya kwanta ko babba zai yi shimfida kansa ya gyara kunda ma yaro sai an gyara masa duk abin da za a yi shimfidi a yaro don ya kwanta ana kiransa al-mahad kai shimfidi kuma wani iri ne ana kiransa wato kenan mahad lahum fi jahannama mihadu shimfidi a cikin jahannama na kafirai to yanzu ana maganar shimfidi na yaro dan kankani sabiyan yaro dan kankani to yaron da bai fi ka shimfida masa kaya a kwantar da shi ba ta yaya za mu yi magana da shi ana gurin yanzu ana mun lura da wani abu suka ce kaifa yukallimu ya za mu yi mai magana da yaro ba su ce kaifa yukallimuna man kana fil mahdi sabiyan ba yaya kuma yaro zai yi mana magana ba su faɗi haka ba wato sun tsaya sun yi nazari suka ce yanzu ta nuna shi idan ya yi magana to mu ya za mu yi mai magana da shi kaifa yukallimu mu din ta yaya za mu yi mai magana da yaro kadara yaron kawai sarraf sai mu da baki sai yi mana magana ya wani irin an tsatsawa ba shi yanzu kenan kamar sun fara sassauta al'amuransu tun da na farko sun santa mutumin kirki ne na biyu kuma confidently ta nuna ɗan ta ce gashi nan ku tambaye shi kuma ni ba zan ba da asa ba gashi ku tambaye shi wani isharar da ta musu saboda sai ce a to yanzu in ya ba mu ansa to mu ya zama da shi kenan wato ya zama mu gamsar da shi kuma ma idan ya tabbatar mana to mu wace ansa zamu bari yanzu yanzu zargin da muka yi menene kuma matsayin mu shi sa Qur'ani yake cewa duk lokacin da ka samu labari akwai menene wata bayyana anta sibu kaman bi jahalatin wata biyu alama fatu najimu sadaka ko menene in ka ji gefe ne gefe daya yarka ta kawo maka kuka kaza 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 mijinta ya mutu kaza kaza to gefe te kaji idan ka kumbura saka ji akai abin da zaka ga a nemo shi kai ya akai azan na tattara wani ya kawo maka wani labari okay gefe te kaji nemo ka tabbatar ana son kullun ai gine akan abin da yake wato kenan tabbacece mun fahimci wannan yanzu ne sun fara fahimtar la Allah za su shiga cikin kuskure shi yasa suka ce to ya zamu magana da yaro karimi idan yayi magana da mu kai fa lu kallimu wankana fil mahdi sabiyan yana yaro wato kenan dan karimi al'ada dai baya magana to muje
qala inni abdullahi atini alkitaba waj'alani nabiyya
Allah madaukaki sarki yace sai Isa dan Maryamu alayhi salatu wassalam sai yace inni abdullahi kalman da ya fara fada yace inni abdullahi ni bawan Allah madaukakin sarki ne atani alkitaba kuma Allah madaukakin sarki wato kenan ya bani wato kenan littafi yanzu da yace inni abdullahi abin da ya fara magana shine me ubudiyya abinda zai zo kansu shine kullure mutanen mu muna da matsala a nan gurin abinda zai zo kansu cikin dukiyarsu ta farko kamar yadda da yawa daga cikin kristiyani suka fada cikin wannan tarkon shine tunda mutumin nan yayi magana yana yaro karemi yanzu ku sai mu duke shi ta girmama shi mu ta kamba mashi mu bashi daraja har mu kai shi matsayin Allah haka ne saboda ai mutane suna tafiya zuwa ga ta'ajjub ne abinda duk ya ba su al'ajabi suna mantawa da wanda ya kawo al'ajabi ko mun sha magana ga bishiya bushashiya nan garin mun nan ta tashi shekara da shekaru an sani ta bushe ta tashi sai bata da saiwa ma a kasa ta tashi da kanta ta tsaya yanzu sai muka koma muna al'ajabin bishiya muna kankaranta muna diba a ruwa ne ya fito a ɗakin wanda sai a ce shikenan yanzu kwanan nan ruwa ya fita a gurbin mu a wannan ɗaki sai shi mai yanzu ta zama sayyada wallahi da laifi ta zama sayyada ana zuwa ana kawowa kudi ana menene takin da kullun a shiga ko bibire a zan sauransu ko kuma a ga wani shedan ya sawwala wani abu a cikin bango sai a ce to shehi ya bayyana sai ai ta zuwa ai ta taruwa wannan shi ake al'ajabi shi ake karkata ake bada wato kidan walitaka ga nasa in ma ya tabbata ubangijin da yayi wannan sai amanta da shi mun gane wannan wani kesi tana faruwa kala kala rampant babu izi duk abin da yazo na al'ajabi to mutane sai su koma kan shi wannan al'ajabin sai su manta da ubangijin da ya kawo wannan al'ajabin to Isa alayhi salatu wasalam kaman ya fahimci ko Allah ya fahimtar da shi cewa irin kisan zai iya faruwa akan wannan don haka kalmarsa ta farko sai fara mai da ubudiyya zuwa ga Allah madaukakin sarki inni abdullahi kar ku gana shiga cikin wannan irin yanayin fa wallahi tallahi ina nan a matsayin bawan Allah don haka ni ma Allah zan na bautawa kar kowa ya dauke ni ya kamba mani me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tuturni kama atarat nasara ibn maryam kada ku kuzuzuta ni a ce manzon Allah kaza manzon Allah kaza manzon Allah kaza har ku dauke shi ku kai shi inda matsayin Allah ne yace kaman yanda nasara suka kuzuzuta Isa dan maryam yace menene ni abdullahi ne wa rasuluhu wa qulu abdullahi wa rasuluhu ku ce ni bawan Allah ne kuma ni manzo Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan bai boye mana ba kamar yanda yake cewa babu abin da zai kai ku kusa da wato koda take dai ne Allah sai da ya nuna muku babu abin da zai kai ku kusa da aljanna koda take dai ne Allah sai da ya nuna muku dan ku nisanci wannan ku lizanci kuma ba wato kenan wannan don haka sai Isa dan Maryam ya ce musu inni abdullahi ni bawan Allah ne don haka da ni da ku me kenan mu tare mu bautawa Allah madaukakin sarki mun bayyana wannan amma ta yaya za mu bautawa Allah madaukakin sarki ce a ta niyyar kitaba Allah madaukakin sarki ya bani littafi ya bani littafi kenan bautar Allah sahihiya a cikin littafin Allah take
duk wani abin da za a kirkiro sabanin littafin Allah to ba fata Allah sahihiya bane kamar yadda Isa dan Maryamu alaihi salatu wasalam ya karantar da mu zaman ya cancanta sai ga wato kenan a ta kirkirowa abubuwan da Allah bai fada a cikin littafi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai karantar ba kuma wa dauka mu kuma shine addini kuma ci gaba da kuzuzuta shi
bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la turini
ni din kaina ne Muhammadu karku kuzuzuta ni kamar yanda Isa dan Maryamu suka nasara suka kuzuzuta kuma wannan bai hana nasara suka kuzuzuta Isa dan Maryamu ba sun dauke shi za matsayin Allah ne sun dauke shi a matsayin dan Allah ne sun dauke shi a matsayin wato kenan abin nan a cikin wani guri a Bible zaka ga an ce the son of man kamar yanda in an kotin maganar Isa dan Maryamu da kansa akai sa'a ba a goge wannan ba zai ce son of man ko ko kuma a wannan rubutun wani ne shi ma amma shi din zaka ga inda yake cewa my lord why have thou forsaken me ko ya ubangiji na ya ubangiji na ya akai ka kyale ni lokacin da ya shiga halin kakanika kaga wannan magana ce ta Isa dan Maryamu saboda yana complain zuwa ga Allah ba da kokin sarki gashi yan bani Isra'ila sun sako shi a gaba za su kama shi su kashe shi yace ya ubangiji na ya ubangiji na ko sannan akwai inda yake ce musu ban koma zuwa ga ubangiji na ba kuma kuma ubangijin ku kuma Allah na kuma Allah ku to zai yi ubangiji ya zama yana da ubangiji zai zama Allah ya zama yana da Allah to amma wani din da Isa dan Maryamu yayi bai hana ƴan bani Isra'ila da Nasara kuma su shiga cikin wannan kisan ba kamar yanda wani din da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bai hana kuma ƴaƴan musulmi su fada ciki ba durabarban kungiyoyin nan babu wanda bai faru ba duk bidiyo ɗin nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa babu wanda bai faru ba kuma har yanzu mutane suna ɗaukar bidiyo ɗin sun tsakanin su da Allah sun san Annabi bai wannan abin ba sallallahu alaihi wasallam kuma suna kuzuzuta shi zai hana wa ma tubna al ayatu wa nuzuru an qawmin la yu'minuna to kaga wannan akan kaire ne amma ana tsoro cewa musulmi su ma kasu shiga cikin wannan kasu shiga cikin wannan don haka sai yace musu inni abdullahi atani al kitaba ni bawan Allah ne kuma an bani littafi don haka bautar Allah zan yi amma bautar Allah irin wanda ta dace da littafi wanda aka bani don haka Allah barkokin sarki wato kenan ya bashi littafi to muje waja'alani nabiyyan sanan Allah barkokin sarki ya sanya ni annabi ne ni Isa dan Maryam ni annabi ne Allah barkokin sarki ya sanya ni na zama annabi ne sannan ko bayan ma annabci Allah madaukakin sarki ya mai da shi manzo saboda haka annabi Isa dan Maryam yana da mandate bayan annabci da yana da mandate na manzanci yana da wato kenan umarni daga gurin Allah madaukakin sarki ne ya kira mutane akan gaskiya ya kuma dora su akan gaskiya kuma Isa dan Maryamu yayi haka ya kira mutane kuma ya dora su akan gaskiya kuma duk abin da Allah madaukakin sarki yace wallahi Isa dan Maryamu ya karanta da mutanansa kuma wanda ya hana wallahi Isa dan Maryamu ya hana wato kenan mutanansa dan haka Allah madaukakin sarki ya sanya shi wato kenan tabbila to muje
وجعلني مباركا أينما كنت وأوصيني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا
الله ما دوكا كسر كيتشي نا إيسا عليه الصلاة والسلام سيتشي وجعلني مباركا الله ما دوكا كسر كيتشي يعني نيمي البركة نيمي البركة الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم شيمي البركة daga cikin abin da ya mai da annabi Isa mai albarka bayan zabi da Allah madaukakin sarki ya musa akwai bin littafi littafin da aka bashi ya rike littafi sau da kafa bai kauce yayin al-lamini wa al-shimali ba a'a ya tsaya akan littafi kamar yanda yace atanil kitaba Allah ya ba littafi ya dora na kansa kuma ina na kansa mun fahimci wannan da Allah madaukakin sarki tashi ba mu al-qur'ani ne yace kitabun anzalnahu mubarakun wannan qur'ani littafi ne da muka saukar da shi kuma wallahi littafi ne mai albarka amma shikenan sai mu dauki littafin shikenan mun rike littafin mai albarka shikenan a liyadabbaru ayatihi don a karanta ayoyinsa a tintinti a bincike shi a gano abubuwan da Allah madaukakin sarki yake so a yi dan kaida a gano wanda yake so a bari dan a bari ba wai kawai mujarradin a ajiye shi ba a in mujarradin ma dauka ne me yasa Allah madaukakin sarki zangi yan bani Isra'ila da cewa Yahuda masalan ladina humila tawrata thumma lam yahmilu kam masalil himayi wa inda aka ba su at-taura suka dauki littafin at-taura suna rike da shi amma ba su bude suka aiki da shi ba suka ajiye suka dauki bidiyoyi da sharfoliya suna aiki da ita suka ajiye littafin dan haka Allah ya ce su malamin hamdulillah sannan ba su dauke ta suka aiki da ita ba littafin at-taura da aka saukar musu ba sai ce ka masalul himari wallahi tamkar jaki jaguna ne tamkar jaki wanda Allah ya bashi littafin Allah bai aiki da shi ba wallahi tamkar jaki yake idan an fada mai yan bani Isra'ila akan at-taura min babi aula a fada mai musulmi akan alqur'ani saboda alqur'ani yana da wato kenan maziya akan at-taura kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake da maziya akan Musa alaihi salatu wasalam yake da kuma maziya akan Isa alaihi salatu wasalam saboda littafin sa yafi dan Allah ya ce kitabun anzalnahu mubarakun littafi ne don ka sauka da shi mai albarka don haka lazimta alqur'ani lazimta albarka kamar yadda Isa dan Maryamu da ya lazimci linjila sai Allah madaukakin sarki ya sa masa albarka ce waje alani mubarakan aina ma kuntu Allah madaukakin sarki ya sanya ni mutum ne mai albarka a duk inda wato ke nan kasance wa ausani sannan Allah madaukakin sarki ya yi min wasiya da me yayin wasiya bi salati na farko da sallah na biyu fa wa zakati yayin wasiya da zakka ma dun ta hayya matsayin ina da rai kan ne wasa da ina abubuwa guda biyu amma mu musulmi akwai wasiyar da Allah madaukakin sarki mana irin wasiyar da yawa ƴan bani Isra'ila ƴan bani Isra'ila suna da abin da suke kira 10 commandments ko mu kuma muna kira sa al-wasaya al-ashar a cikin suratul an'am Allah madaukakin sarki ya mamba wasiyoyi guda goma daga cikin wannan wasiyoyi guda goma kamar ce kaza ka sallah da zakka don haka ashe ba Isa alayhi salatu wasallam ne kawai Allah madaukakin sarki ya masa wasiya ba mu ma al'umma musulmi akwai gurare da Allah madaukakin sarki yayi mana wasiyoyi to kiyayewa wasiyar Allah yana daga cikin wato kinan abin da sa Isa alayhi salatu wasallam ya samu albarka don haka ƴaƴan musulmi ayo kiyayewa wasiyar da ta zo a cikin alqur'ani ita ce za ta ba mu albarka amma ajiye ta mu shiga sharfoliya kullun muna fada amma mutane wato suna ga kamar wani abu da ban ake kawo musu wallahi babu tsira wallahi tallahi babu tsira babu fita sama da tawadda alqur'ani babu abinda za ka samu a wani guri wanda ba za ka same shi a cikin alqur'ani ba eh ko ka samu wani abu to wancan abin wallahi fankori ba za ta bayyana maka ba sai ranin da za a ce wala yuzanna lahum fa yatziruna to saboda haka mu bi littafin da Allah madaukakin sarki ya sauka mana littafi ne wato kinan mai albarka sai yace kuma ma dun ta hayya matsawai ina da rai kenan babu ranan da zaka ce ka dena tsayuwa akan littafin Allah kamar yadda Isa alayhi salatu wasallam Allah yace masa in dai kana da rai to rike littafi a bayan mun karanta annabi Hayyami aka ce masa kuzul kitaba ka rike littafin Allah littafin da Allah madaukakin sarki yake baka baka ka dogara da littafi iyaka cikin abin da yake cikin sa ko da bayanin da manzon yayi maka akan sa wannan ka iya ishe ka kuma aka ce ka rike shi da abin nan ɗan bani Isra'ila kan sa yace Allah ya ce kuzuma atinakum bi quwwati me ma atinakum din ne ka littafin su ku rike abin da muka zo muku shi ku rike shi da karfi dan me za mu ajiye abin da littafin da Allah madaukakin sarki ba mu mu rike wayansu abubuwa daban wanda ba sa cikin littafin Allah ko mu dauka wannan addini ne kuma ce muna wa kanmu adalci to saboda haka kuma babu kuma lokaci aka ce iyaka rayuwa ne maduntu hayya to mu ji mala
wa barran bi walidati ولم يجعلني جبارا شقيا
الله مبارك كذلك يچه عيسى عليه الصلاه والسلام سيچه وبرر بوالدتي Allah madaukakin sarki ya sanya ni mai biyayya ne mana garci ne wato biyayya ta ga mahaifiyata dai biyayya wato kenan ga mahaifiyata o barra bi walidati kowane mutum ana sanya biyayya ga iyayensa haka ne ya zama mai biyayya ne ga iyayensa ga Isa alayhi salatu wasalam Allah madaukakin sarki ya ce ya biyayya ga iyayensa amma abin la'akari shine anan me yasa yace wa barran bi walidati na farko mun san shi bashi da uba ko kuma rashin ubansa ba laifi ne a gare shi ba daukaka ce ya zama ma a gare shi haka ne na biyu yana so ya nuna wa mutane cewa shi din nan bai biyayya ne ga mahaifiyarsa haka ne saboda ya cire mata wani abu da yake cikin zuciyarta ko kuma wani abu da ka iya shiga cikin zuciyarta daga baya yana iya yiwa wato gidan idan ya girma yazo yana tunanin cewa ya ina mahaifinsa zai iya bayyana in ya girma zai iya tambaya ya cewa ni ne wato gidan mahaifinsa idan ta bashi ansa mai kyau ya gamsu in ba ta bashi mai ansa mai kyau ba zai iya shiga abin da ake kira damuwa haka ne saboda kowa da kuka gani a duniyan nan wato kenan yana buƙatar ya samu wato kenan asalin sa haka ne idan yana da ciwo ka tashi musamman ba za ka gane cewa rashin asali yana da ciwo ba sai lokacin da wato kenan kai girma ka zama wata tsiya bari ba da misalai duk wanda ya san kwamfuta abin tsarin kwamfuta a cikin abin akwai wanda ake kiransa Steve Jobs su ne suka kirkiri kamfanin Apple wannan ya zama wato kenan a wajen computer software da ma hardware da ma software da applications kamfanin Apple ya shahara sosai a duniya shi wannan Steve Jobs din nan shine number 1 a wajen kafa wannan kamfani yayi arziki yayi fice wato kenan a duniya amma abin mamaki shine wato kenan bai san ubansa ba don haka rashin uban sannan ya sanya shi a cikin damuwa a lokuta da daman gaske na tunani to shi meye asalinsa shi meye wato kenan asalinsa mun gane sai da bincike da bincike da bincike da bincike da daukar abin da menene ake kira sa genetics da tracing ina ne ake samun irin waɗannan genetics din da harka ce ta computer da sauransu da bincike daga baya ya gano cewa akwai wani mutum ana ce masa Abdul Fattah aljandali shine ubansa sai da ya biye-biye samo mutumin da ya samo mutumin tantukan ransa ya kwanta ya ji daɗi a rayuwarsa akwai wani mutum ana ce masa Eric Clapton shahararren mawaki ne ya shahara a mawakan duniya mawakan arna yayi kudi yayi arziki yayi komai da komai amma rashin sanin asalinsa rashin sanin ubansa ya sa Eric wato kenan a rayuwa duk dadin da yake ciki da shaharar da yayi a duniya dan da ya tuno bashi da uba na gari abin yana da musa yana da musa ko wani arni ana kirsa JZ shi ma mawaki ne shahararre kuma shi ma dan kasuwa ne kuma yayi kudi ya shahara sosai rashin sanin ubansa yana daga cikin abinda ya dame shi daga cikin mata akwai Marilyn Monroe ita ma rashin sanin asalinta yana daga cikin damuwanta duk da abin nan kai ko Nelson Mandela da yake ubansa ya jefar da shi tun yana ƙarami duk da cewa daga bincike an nuna masa cewa shi ta hanyar aure ma aka haife shi amma rashin kulawar uban sai daga baya ya gano wannan yana daga cikin abubuwan da suka dame shi wato kenan a rayuwa don haka sai shiga abin da ake kira genetic crisis ko kuma wato kenan rikici na sanin menene mahaifarka menene zuriyarka kaga wannan mun ba da misali da wanda suke ba musulmi ba idan ka dawo bangaren musulmi na farko akwai wanda da ake ce masa Ziyad bin Abihi tabi'i ne kuma mutum ne mai basira kuma dan siyasa ne ya kai matsayin gwamnatin Iraki a wancan lokacin. Amma sai ya zama na kan cewa duk da cewa gashi ga karatun Alkur'ani ga ilimi ga jihadi jarimi na filin jihadi har ta kai ga Banu Umayya sun bashi gwamna, amma rashin sanin ubansa ya dame shi a rayuwa lokaci da lokaci yakan dame shi. Mun fahimci wannan har ta kai ga lokacin Muawiya sai ana jingina shi da Abu Sufyan sai an ce masa Ziyad bin Abi Sufyan, amma malamai sai suka ce gaskiya wannan din bai dace ba a bashi nasabar da ba ta sabar, don haka ya koma Ziyad ibn Abihi dan babansa. Mun bayyana wannan tabi'i ne makarancin Alkur'ani ne, amma rashin sanin ubansa yana dan damu sun lokuta. Sannan akwai Salim Maula Abi Huzaifa, sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma asalinsa bai san waye ubansa ba a lokacin jahiliya, kawai ya tsinci kansa shi bawa ne, bai san gidansu ba, bai san asalinsu ba, amma ya zama sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya kai matsayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yana cewa ku koyi Alkur'ani a gurin mutane guda hudu. Ɗaya daga cikin su shine Salim Maula Abu Huzaifa. Mun bayyana wannan amma kasantuwarsa sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan din ya tuna ba shi takeici. Akwai Al-Miqdad bin Al-Aswad, asalin sa Miqdad bin Al-Amr ne, amma da ya girma a gidan Aswad ba tare da ya san ubansa ba. Kun san Al-Miqdad sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam, mai goyen bayan Sayyidina Ali ɗari bisa ɗari, duk inda Sayyidina Ali yake nan ko a gurin yake nan tare da shi, haka ne tare da Abinna Ammar bin Yasir, mutanen Sayyidina Ali ne sosai kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma rashin sanin babansa sai ake ce masa Miqdad bin Al-Aswad, amma asalin babansa Amr ne, sai daga baya aka gane, amma wannan rashin sanin ya yi masa ciwo, ya masa takeici. Mun bayyana cewa ina abubuwa daga cikin mun shugabannin mu akwai Al-Imam Nafi Maula Ibn Umar, wannan mazhabin da muke kanta ta Malikiya ko yawanci Imam Malik ya koyi hadisi a gurin waye, ya koyi riwaya hadisi da mai a gurin waye Nafi din nan rashin sanin ubansa da kasantuwarsa babban malami ya sa masa wato kidan wani lokaci ya kaji ta kici a rayuwarsa saboda bai da uba, amma ya kai matsayin malamin Imam Malik almajirin Abdullahi dan Umar, haka ne har duniya ta nade mu muna aiki da fikihinsa, haka ne yawa. To kaga wato kidan akwai irin waɗannan abubuwa kala kala da yawa wanda suke sanin asali, in wanda ya san muhimmancin asalin wato kenan yana da tasiri wato kenan cikin kokolosa ma illa iyaka abu mai sauki da zamu fahimta anan shine wannan yana ba da kwanciya a zuciya, hankalin hankali a cikin zuciya. Amma fa rashin wannan bai ya rage kimar mutum idan shi ya nema ma kansa kima, wancan arna da muka kirga ko idan su marriage akwai mai akwai ta mace da ta mata marriage film dinta ya kai abin nan, me ake kiransa irin yankin nan, me ake kiransa season, ya kai sama da season 50 rayuwarta ne gaba daya, amma saboda rashin ubanta a gidan marayuta rayu, daga baya ta koma karkashin candelaria, daga baya ta koma karkashin wani likita psychologist, daga baya ta koma karkashin wani alkali, ashe alkalin shine ubanta, aka yi mata walakanci matar alkali ita ce abin nan da aka fifita ta kan wata yarinya daga ƙarshe aka kewaye aka kewaye aka gado cewa su ne iyayenta, saboda haka sai ta tattara ta yi watsi da su ta ce ba ruwanta da su, ai takeici ne. To amma abin da nake so nuna shi ne cewa rashin wannan din idan kai a rayuwa, saboda kai din kai ne kai, idan kai struggle a rayuwa ba zai hana ka kai duk matsayin da zaka kai ba. Wa'annan dai masu kudi ne, ƴan kasuwa ne kuma ƴan duniya ne, sun kai matsayin a duniya ce, sun kai kowane irin mataki. Wa'annan sahabbai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ga tabi'ansu struggle din su duk da cewa ba su san asalin iyayensu, ai rashin iyaye ba laifin su bane, yawa saboda haka bai sa wato kenan suka yi kasa a gwiwa ba, sai da suka kai matsayin sun fi masu iyayen, mutane nawa ne ba a ambace su ba yanzu na fi muna amfani da ilimin sa maula abu huzaifa muna amfani da ilimin sa ibn ziyad tarihi ba zai manta da shi bane musulunci abubuwan da wato kenan yayi da sauran su ko ba haka bane to haka ne yanzu kai ne kai kai ne zaka nema wa kanka matsayi sai Allah ya baka wa mal mar'u illa haythu yaj'alu nafsuhu duk inda mutum ya sa kansa nan ne in ka tashi kai struggle kai kokari a rayuwa sai ka bar abin da ake kira wato kenan legacy amma in kuma ka zauna to marar uwa sai yazo ya abin da kuma kai ba za ka yi ba a rayuwa ba duk wannan dogon turancin abin da muke magana akan sa shine Isa dan Maryamu sai ya ce ni zan zama barrun bi walidati rashin uba ba zai sa wato kenan in ji haushin mahaifiyata daga baya ba wayan duk da suka girma sun ji takaice rashin mahaifi ko ba su ji ba duk sun ji to yanzu Isa dan Maryamu tun daga nan ya kafa foundation cewa ko ya girma ba zai ji takaicin mahaifiyarsa ba saboda ba uba yanzu ya soke wannan duk abin da uba ba soke ta ba Isa dan Maryamu alayhi salatu wassalam ya soke wato kenan shine ma'ana wa barran bi walidati ni zan zama wato kenan managarci ne mai biyayya wato kenan ga mahaifiyata haka nan Allah madaukakin sarki ya sanya ni wala mai ji alal jabbar kuma hakika Allah madaukakin sarki bai sani mai tsaurin ido ba bai sani mai tsaurin kai ba bai sani wato kenan azalimi mai wato kenan zalunci ba a'a shakiyan Allah madaukakin sarki bai sanya ni wato kenan na zama marar rabo ba in an ce shaki fa amman ladina shukufa bin nar la rubbiha zafiru wa shahiq fa amman ladina suidu fa fil jannati to saboda haka Allah bai sanya ni shakiyan ba kenan yanzu da yace Allah bai sanya shi shakiyan marar rabo ba ya sanya shi mai sa'idan mai rabo haka nan ne yau to yanda al'amari yake kenan to mu ji malam me lokacin to alhamdulillah to zamu dakata nan abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan sabon da muka kuskure Allah madaukakin sarki ya gane da mu kuskuren ya zama ikon ja insha Allah kallon din akwai tambaya to ya da me ku to wala da saka
ga tambayoyi mu da su wannan da tambaya ta farko ko yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh fatan ma da sharar zuwa lafiya
inda
ta tana da alaka da karatu mana yau
to
tambaya ta ita ce malami akwai masu aqidar angantar da junan
to
ko kuma su bi wani daga cikin su su dinga ce masa ubangiji
to
malam kuma ka kauna ma kai haka ne to malam su waɗannan akwai bambanci ne tsakanin Fir'auna inda shi ma Fir'auna ya ce shi Allah ne kuma suna
cewa su ma Allah ne babban su suka Fir'auna shi su kuma su ne su amma aikin su duk ɗaya ne in dai sun yadda da allantakar wani ba Allah ba ko illa iyaka bambancin su shi ya dan kuzuzu ta kansa yace rabbukum al'ala ko sannan akwai bambanci tsakanin rububiyya da uluhiyya yanzu su uluhiyya suka dauka shi kuma rububiyya ya dauka yace ana rabbukum al'ala amma shi ma daga baya da dai tarki sai ce ma alimta lahum min ilahin gani saboda yanzu da uluhiyya da rububiyya duk ya hada ya dauka gaba daya to saboda haka duk mutumin da yace shi Allah ne ko yace ma wani mutum Allah ne Allah da madaukakin sarki yana cewa law kana fihi ma alihatun illa Allah inda da a ce akwai wani Allah a duniyar nan in ba Allah ba la fasadata wallahi da sama da kasa duk za su rushe amma sai ga wani yazo yana ce muku shi Allah ne a kolo kuma fa wai dan musulmi kuma abinda muke magana Qur'ani ya ce law kana fihi ma alihatun illa Allah ko in dai da a ce a cikin sama ko kasa akwai wani Allah bayan Allah la fasadata da sama da kasa za su rushe sai ga wani yazo da sunan addini da sunan san annabi Muhammadu ya ce shi Allah ne da shine waka ake a duniya ko Allah ne Allah ne ko wani shi ma Allah ne ni da nake magana ni ma Allah ne shehin namu ma Allah ne kai ma Allah da annabi yanzu wannan ba rudu ba gurur kuma wai addini ne haka. Allahul musta'an ala ma tasifu. Wannan karshen kafirci kenan. Wallahi shirka ce ta karshe. Kuma fito na fito ne da Allah madaukakin sarki. Wallahi wannan aqidar duk wanda ya tabanninta karshen halaka kenan. Kace kai Allah ne, wani ma Allah ne ka dauke wani Allah. Ranan sarki malami Annabi yana gaya mana wani mutum ya roga kullun nan gashin kansa. Haka tabbe shi. Ko kai abin ne dan antine ta dan antaye Allah ne. To ai su suka kawo aqidar. Suka yada ta. Ko kuma malaman su suna ji suna gani musamman malaman dariqar Tijaniya suna ji suna gani tunda sun intisabin kansu da dariqar Tijaniya suna ji suna gani sun ki kula su kuma sun bar su kuma aqida yanzu tana dankana ta wasuwa kowa ma Allah ne sannan kuma wannan aqidan ba su ne suka initiating din ta ba a cikin littafin su take cikin littafin dariqa don tun lokacin Mansurul Hallaji aka fara irin wannan mafi jubba duka ya Hallaji ce mafi jubbati illa Allah a Iraki aka sa shi aka harbe shi da kan sakali a lokacin da yake ba bindiga saboda haka abin da yake a rubuce illa iyaka su da yake yara ne suka dauko suka bayyanar da ita kuma suka yi abin da suka ga dama kuma jama'a kuma ta sake ta fara kalma na rantsa da girman Allah wannan kafirci ne na rantsa da girman Allah wannan shirka ce kuma sai karshe mutlakan duk mutumin da yadda akwai wani Allah bayan Allah wallahi kafiri ne Allah ya saka
malami wannan da take ta
ai ba ga wani ilimi da alqur'ani wai wani suna cewa wani da aure yake dauka wani a akwai ilimi da suke da shi na fara wallahi ba wani ilimi ba 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 da wannan da ba abin da zai tsaya da jama'a ko da take na bayani akwai shi ne ba ba fatiye ne da ya